أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم من حمزه ونفثه ونفسه. الحمد لله الكريم المنان، الحمد لله الملك الجبار، الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الذي له كل الخلائق تصمد، صلواته وسلامه على المصطفى الكريم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وأجرنا من النار. Bayan haka, ƴan uwa musulmi da muke tare a wannan masallaci da ma waɗanda suke sauraron muryoyinmu daga nesa, muna isar da sakon gaisuwa ta addinin musulunci, sakon gaisuwa ta ƴan aljanna, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya wa mahaliccinmu Allah mai kowa mai komai da ya hukunta muka kasance rayayyu a wannan safiya ta Alkamis, wacce take yau 16 ga lissafin Ramadan, hijiran fiyayyen halitta annabin Allah, annabin rahma, manzon Allah, manzon tsira sallallahu alaihi wasallam, daga Makka zuwa Madina yau shekara 1447, wanda yake daidai da yau 6 ga lissafin Maris, ko 5 ne yau 5 ga lissafin Maris a kalandar masu albashi shekara ta 2026. Kuma insha Allah za mu ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a daidai irin wannan lokaci na bayan sallar asuba. Muna addu'a Allah madaukakin sarki ya azurta mu da karanta daidai da kuma fassara daidai tare da yin aiki da daidai din har zuwa lokacin da numfashin mu zai kare. Muna tawassuli da wannan zama namu, muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ba mu ƙwarin gwiwa neman ilimin addini da kuma yin aiki da shi tsawon rayuwar mu. Muna nan har yanzu a cikin surata Ali Imran, ta yadda mun shiga bayanai game da bangaren mai renon wato nana Maryam, ta yadda ya ga abin al'ajabi a wurinta, kuma ya roki Allah madaukakin sarki ya hore masa da wanda za mu ci gaba mu ji menene ya faru bayan an gaya masa sunan dan da zai haifa. Tun dan bai zo ba, matarka za ta yi ciki, amma in ta yi ciki za ta haifi ɗa namiji ne, sunan ɗa namijin ya haya. A gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce: Madaukakin sarki ya ce, to da jin wannan magana da ƙarfafa gwiwa da mala'iku suka yi masa, sai ya tabbatar da cewa faɗe ba makawa, wannan abun abu ne mai faruwa. To don haka, a matsayinsa na mai shekaru, to yana so ya samu bishara bayan wannan magana ta baki da mala'ika ya gaya masa, wacce alama zai gane cewa matarsa ta samu juna biyu. Aga in kai ne yanzu sai ka ce batan wata ko a ce al'adar ta yana zuwa sai al'adar ya dauke. To daga nan sai ka fara murna cewa fa akwai yiwuwar cikin ya shiga. To amma shi a daidai wannan lokacin a sa'ilin nan matarsa ba ta al'ada, babu shi ma kuma ya tsufa, babu tunanin samun wato suriya. Amma Allah cikin ikonsa sai ya gaya masa cewa abu ne mai sauki, hakan zai faru. To yanzu yana so ya gane menene aya, mana al'aya yana nufin alama. Qala rabbi ja'alli aya, Allah sanya mini alama da zan gane cewa matata ta samu juna biyu. Qala ayatuka, mala'ikan ya ce, to Allah ya ce in sanar da kai alaman fahimtar matanka na da juna biyu, Allah tukalliman nasa 3 ayyamin illa ramza, kai a matsayinka na annabi, kai a matsayinka na shugaba, zaka fito da nufin zaka bada umarni kamar yadda ka saba, zaka fito da nufin mu'amala da almajiranka kamar yadda ka saba, ko kai yunkurin zaka yi magana, zaka ji kai ta kokarin kai magana ta gagare yuwa. Allah tukalliman nasa, kai ne zaka so yin magana matsayinka na mai harshe, baya ga matsayinka na mai harshe a matsayinka na malamin al'umma, a matsayinka na annabin su, ka fito da nufin zaka ci gaba da salo da harkokinka, mu'amala ka tayo da kullum na umarni da hani, da karantar da su addini, sai kaji kana son yin maganar maganar ta riki, magana ba za ta yi ba kenan. Sai dai kwatance ka koma maganar kurami, to yayin da kaga wannan abin ya faru da kai, to alama ce na cewa lalle matan ka fana dauke da juna biyu. Wazkur rabbaka kaseeran, amma kuma a daidai wannan lokacin sai ka dage da yawan ambaton Allah, ambaton Allah mai yawan gaske. Wasabbih bil ashi wal ibka, ka ci gaba da tasbihi wa Allah madaukakin sarki, bil ashi da yammaci, wal ibkar da kuma safiya, wato ka ci gaba da gudanar da ayyukan ibada na gabatar da salloli da kuma girmama mahaliccinka Allah madaukakin sarki. Wanda wannan abin da yake nuna mana shine duk wani abin da Allah madaukakin sarki ya saka samu a duniya, to ya baka ne domin ya gara maka armashi da kwarin gwiwa wurin yiwa Allah madaukakin sarki bauta. In ka buga misali da rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da Allah ya ce masa inna a'tainaka me al-Kausar, Ubangiji madaukakin sarki ya ce lalle mu muka baka al-Kausar, wanda malamai sun yi fassara wa al-Kausar fassara nau'i guda biyu. Nau'in farko shine sunan da muka sani, al-Kausar wani makeken tafki ne, wani katafaren tafki ne, wani katafaren korama ne ko kogi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ruwan cikin sa ba kowane mahaluki bane yake da dama na shan wannan ruwan cikin kogin Annabi sallallahu alaihi wasallam na Al-Kausar. Masu daman shan wannan ruwan kogi sune bayin Allah masu raya sunnan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ba sa zumudi su wuce gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam wurin umarni ko hani, sannan ko ba sa rage abinda Annabi ya fada ayi guda uku su ce biyu za su, ba sa rage kuma ba sa ƙara, suna tsayawa kamar yadda Abdurrahman al-Aqdar ya baiwa balagaggi wanda yake musulmi al-mukallif, ya bashi shawara shan waya kifa inda amrihi wa nahayi, ya tsaya iya yadda Allah ya umarce shi ko Annabi ya umarce shi, ko kuma ya haru ya dakata iya yadda aka hana shi, kada ya wuce gona da iri, kada kuma ya gaza, ya aikata abin da yake daidai wa daida. Wannan shine salo, kuma shine mataki mai kyau domin neman samun gobe mai kyau. Sai ya zamo Allah madaukakin sarki ya baiwa manzon Allah wannan katon kogi na Al-Kausar, kogin da duk wanda ya sha wannan ruwan ba zai ƙara jin kishi ba har abada. Kuma babu wani al'umma, mutum guda ɗaya daga cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a ji ranar alkiyama a ce ya dace da shan wannan ruwan, kuma ya je ya tsaya yana jiran wani ya sha ya bashi kofi, babu. Kofunan bakin tafkin Al-Kausar adadin yawan taurarin sama ne, su kuma taurarin sama har gobe, ba har yau ba, har gobe. Turawa sun kasa gane adadin taurari guda nawa ne a sararin samaniya, wanda kullun sai sun saka abin da ake kiransa telescope domin binciko ko bankado adadin gungu-gungu na taurari da suke makale a sama. Amma kullun in ka daura telescope domin a gano, sai an gano taurari gungu guda, wanda jiya da aka saka telescope din yana auna sararin samaniya bai hango su ba. Manzon Allah ya ce ani ya tuhu ka adadin nujumus sama, to Allah ya ce bai manzon Allah Al-Kausar. Fasara ta biyu aka ce Al-Kausar ana nufin khairan kaseeran, wato alkhairai marasa adadi. Allah ya baka alkhairai masu dimbin yawa. Kuma in ka duba rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka tarar da haka, ka dauki girman matsayi da Allah madaukakin sarki ya bashi na cewa shine shugaban dukkanin annabawa ko manzanni da Allah madaukakin sarki ya tabbata. Iya wannan ya iya zama wa alheri, ga wahayin Al-Qur'ani alheri ne, ga tafiya da aka yi da shi, wanda babu wani ba annabi da ya tafi fadar Allah tunda aka fara duniya, ban daga cire Annabi Adam wanda dama daga can din ya sauko. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi fadar Allah ya dawo kuma yana duniya sallallahu alaihi wasallam. To dan haka inna a'tainaka Al-Kausar, duk fasarar da kai ta yi, mun baka alkhairai masu dimbin yawa. inna fadlahu kana alayka bi azima in ja Allah madaukakin sarki albarkan Allah falalan Allah madaukakin sarki akan ka ya kai annabi sun kasance masu girman gaske to dan haka idan Allah a yau in mun juyo abun kanmu idan Allah ya baka tarin dukiya ya kai dan uwa na dan damba idan Allah madaukakin sarki ya baka tarin arziki idan ya baka tarin lafiya ka zama baka lalura ta ciwon kai ko mara ko wani larura da zai hana ka gudanar da ayyukan ibada idan Allah madaukakin sarki hore maka ilimi Allah ya sa kai mai ilimin gaske to kai kokari kai tabbatar da cewa ka taimakawa al'umma da dukkanin abin da Allah madaukakin sarki ya hore maka lafiyanka kai amfani da lafiyar wurin taimakon addini dukiyanka kai amfani da dukiyar wurin taimakon addini ko ba za ta gare ba haka iliminka kai amfani da iliminka sawa'u ilimin muhammadiya ne ko kuma na boko kai amfani da shi wurin taimakawa jama'an garinku da jama'an musulmi da kuma ƴan uwa da abokanan arziki ta yadda za a fahimci cewa eh rayuwanka tana da tasiri a cikin wato a cikin al'umma khairun nas anfa'ahum linnas mafi alheri a cikin mutane shine wanda ya fiwa mutane hidima wane ne a cikin mu ya fiwa sauran jama'a hidima wanda in baya ne kowa sai ya gane cewa wani baya ne to wannan yafi kowa alheri injuwa inji bakin nan da baya ƙarya allazi la yadiku anil hawa huwa illa wahyun yuha annabi ne yace wanda ya fimu alheri a cikin mu gaba daya shine wanda mu kanmu mun sallama yafi kowa hidimtawa al'umma ina ka fito hidiman al'umma ina zaka je hidimme kake yi a yanzu hidiman al'umma to kai kokari ya zama rayuwarka kai mata zama kaman irin na wannan to dan haka idan Allah madaukakin sarki ya hore maka alkhairi masu dimbin yawa irin wannan da muka lissafa yanzu kudi ne ilimi ne koshin lafiya ne da dai makamantan su ko mulki ne da sauransu abubuwan da za a lissafa a matsayin ci gaba a wannan rayuwar ta mutu duniya me ya kamata kai fasalli li rabbika wanha kaga kenan ashe dokan ba akan annabi zakariya ta fara ba ko kuma ta tsaya ba ko ta dakata doka ce da Allah madaukakin sarki ya wanzar da ita kan dukkanin sauran annabawa da manzanni kuma abin ya biyo har kanmu tun daga shi Allah ya umarni wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna a'tainaka al-kausar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar dan haka ana buƙatar duk abin da zamu yi mu kasance muna yin sa ne domin neman yardan Allah duk abin da ya zama aikin ibada ne to kar ka sake tunanin wani ko faranta ma wani ya shigo cikin yin wannan aiki na ibada domin babu mai baka ladan ibada sai Allah ko mala'ika bai sai baka ladan ibada ba dan ko mala'iku da suke yi din ba ladan suke bayarwa ba rubutawa suke calculation suke suna tara maka ne ana cibgewa kaya aiki kaza Allah ya ce a rubanya shi gida kaza to mala'ika zai rubuta a rubanya shi gida kaza din da Allah ya umarni da ai saboda su la ya sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru Allah madaukakin sarki ya dace da ba to dan haka annabi zakariya ya nemi a nuna masa alama dan haka sai mala'ikan ya ce masa Allah ya ce in gaya maka cewa alaman ka naka gane matanka tana da juna biyu shine ka fito da nufin za ka yi magana kamar yadda ka saba ka fito da nufin za ka gabatar da karatu kamar yadda ka saba duk wani abin da ka saba yi na magana za ka yi yunkurin ya ma sai ka harshen ka ya daure sai dai fa ka yi ta kwatancewa wanda za ka ba su umarni din ko kuma hani har tsawon kwana uku yawa idan ka ga ka zo za ka yi magana ka gagare na kwana ɗaya har yanzu ba shi bane ta yi ko kuma na safiya da yamma sai harshen ya warware ko kuma na yinin yau amma da daddar zuwa washe gari harshe ya warware to har yanzu matan ka bata da juna biyu amma an kaga ka wuni yau ka yi ta yi gurin magana maganar ba ta yi ba sai dai kwatacce ka shanye dare har gari ya waye an sake wurin gobe dare ya shigo gari ya waye an sake yinin jibi kwana uku a jere a shikenan to sai ka dage ka daura akan abin da ka saba yi wazkur rabbaka kaseeran shine fasalli li rabbika wanhar kenan ko inna shaniyaka huwal abtar duk abin da Allah ya baka a duniya ya baka ne domin kai amfani da shi wurin ci gaba da hidimtawa addinin Allah wasabbih bil ashi wal ibkar ka ci gaba da gabatar da ayyukan ibada yammaci ko safiya da maraice ibkar safiya ashi yamma wato babu kakkautawa wannan shi yake nuna kana cikin farin ciki kuma Allah madaukakin sarki ya sanar da mu cewa idan muka gode to zai mana dadi a cikin falalarsa wa ista'zan rabbakum ubangijinku ya sa a shelanta muku
ce a public announcement. Kowane dan adam ya sani musulmin kirki da in shakartu matukan Allah ya muku kyauta in kuka gode la azidannakum Allah ya ce to tabbas kyautar da ta sa ku farin ciki har kuka yi godiya to Allah zai rubanya muku wannan girman kyautar a gaba wacce ta fi wannan wanda kuka samu a yanzu da har kuke wa Allah godiya dan haka dai a idan matan ka ta samu juna biyu to ana so ka rubanya daga ayyukan ibada ba kuma iya rubanyawan ba bayan ka rubanya kuma sai ka kula da lafiyarta da lafiyar jaririn da take dauke da shi ta hanyar ba su abinci da ya dace da kiwon lafiya ba su abinci da ya dace da sanya ta kuzari ba su abinci da ya dace da kashe kanana kananan kwayoyin cuta ta yadda za ta kasance cikin koshin lafiya da ita da jaririn ka na gobe Allah madaukakin sarki ya gane da mu a gaba sai Allah ya ce Ubangiji madaukakin sarki yace wa isqalatil mala'ika ka ambata musu lokacin da mala'ika yace wa Maryam ya Maryam ya ke Maryam innallaha astafaki kefa Allah madaukakin sarki ya zabe ki wa tahharaki kuma ya tsarkake ki wastafaki ala nisa'il alamin ya kuma fifita ki akan sauran mata na duniya zalika Ya Maryam kunuti li rabbiki yake Maryam ki kasance mai kanuti mai tsananin tawadu mai khushu'i zuwa ga ubangijinki wasjudi ki zama mai yin sujada warka'i ma'ar raki'in ki zama mai yin ruku'u wato mai yin sallah tare da masallata in uwanki a masallacin al-Aqsa wanda wannan shike nuna halaccin mata zuwa masallaci tun kawancan lokaci tun kawancan zamani lokacin Annabi Isa dan Maryam ma bai bayyana ba saboda ita ce mahaifiyar Maryam tun zamanin annabawan da suka biyo bayan Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zama suna raya wannan masallaci na Al-Aqsa masallaci ne biyo fi falala a cikin masallatayen duniya da ake da su to kaga nana Maryam Allah madaukakin sarki ya ce mala'ika ya je ya gaya mata ta shirya ta zama mai kanuti wato duk wanda aka ce yana da kanuti shine mai tsananin tawadu da kaskantar da kai da karkade tunanin komai yayin gabatar da ayyukan ibada kuma da mun ita Maryamul Batul tana daga cikin manyan mutane masu yawaita ibada shi yasa ma yayin da Allah madaukakin sarki a gaba can a tarihin ta ta samu bayan ta fita aka samu ta dawo da da ba tare da an ganta da alamun juna biyu ba ta dawo da jinjiri kuma jinjirin ana kallon sa duk wanda ya san jinjiri sabon haihuwa ya san wannan ba a jima da haifansa ba ko dai yanzu ta haifo shi ko kuma dansu da sunan ba tare da bata lokaci ba bai dai kwana ba sai ya zamo ana kallo an ga da jinjiri ne karami abin da suka fara gaya mata shine bayan sun kore fasikanci ga iyalan gidansu babanta da mamanta duk sarkakakku ne abin da suka ce mata shine ya ukta harun wanda malaman tafsiri da suka zo bayani akan wannan ya ukta harun ma kana abokin rasauin din ai abin da suke nufi shine ya ukta harun fil ibada saboda ai su yanzu suna ganin Annabi Harun a matsayin mutum ne mai girman daraja mai girman matsayi wanda yana kokari wurin ibada ga Allah madaukakin sarki to ita Maryam saboda kokarinta da sadaukar da lokacin ta da ta yi da kubuciyanta a masallaci dan haka sai yake cewa kai ibada irin ta Maryam ai sai Annabi Haruna dan haka sai suke alakanta ta da Haruna a matsayin dan uwanta ne ma wato ita yar uwan Haruna ne a bangaren ibada to amma yanzu mun lura kaman mala'ika yana zuwa gunta shi ko wanda mala'ika yake zuwa gunsa wane ne shi kenan Annabi ne kenan ko to ko babu Annabi mace ita ba annabiya bace nana Maryam ba annabiya bace tana da matsayi saboda Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a annabawa kaf da ya taba turowa suka yi wa'azi a duniya lokaci bayan lokaci babu wani annabi mace. Kuma wani abun ban sha'awa da harkan turo annabawa da Allah madaukakin sarki yake yi, babu annabi ba gida ce. Duk annabawan da Allah ya turo ɗan birni ne. Haka ya faɗa illa rijalan min ahlil qura, ba mu taɓa turo annabi ba sai mazaje siriya, ba a ce ba a mata. Allah bai faɗa haka ba. Ashe duk annabawan da suka shuɗe mazaje ne, kuma ana mata wahayi. Wahayin da ake mata amma ba wahayi bane na me, ba wahayi bane na wahayin tashri'i, wahayi na shar'antawa. Wahayin da ake mata wahayi ne wahayil amr, wahayi ne na umarni, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake wada yake ku daga cikin wahayin ilham. Amma ita nata ya tsallake ilhama, yawa ita natan kai tsaye. Ai in ka kula mahaifiyar annabi Musa, Musa bin Imran, annabi Musa alayhi salatu wassalam, shi ma mahaifiyansa an mata wahayi. Allah madaukakin sarki yace muka yi mata wahayi ko muka ce mata ta dauki dan an kizi fihi fitabuti, yawa an ardi da maka mun yi wahayi dai. Allah madaukakin sarki yayi ta mata wahayi ita ma mahaifiyar ita Maryam ba, Maryam ba ta taba aure ba ta samu da. To wannan dalili ne ya saka su masu bautan cross suke cewa ai ita matar Allah ne. A'udhu billahi, subhanallah, a'udhu billahi. Dan haka sai suke cewa ai ita ma Allah ce. Eh, Allah uba, Allah uwa, Allah ruhu mai sarki. A masu wannan aqida kenan, dan su din masu ka suka shi kashi. Akwai masu cewa Allah uba, Allah da, Allah ruhu mai sarki, ita ba Allah bace. Amma akwai masu Allah uba, Allah uwa, Allah ruhu mai sarki. Yawa shi yanzu wannan dan Allah ne ba Allah bane. To amma akwai wanda ba shi din, shi kansa Allah ne. Wai Allah ne ya canja sai ya shigo a sura wannan. Saboda haka Allah uba, Allah da, shi almasihu kin Allah ruhu mai sarki wa iyyazu billahi. To saboda haka dai ita abin al'ajabi ne da Allah madaukakin sarki ya ajiya matsayin aya. Cewan Allah yana da iko yi dukkanin abin da ya ga dama. To almuhim dai mu gane cewan ita na da Maryamu mace ce mai yawan ibada. To duk da yawan ibada ta sai Allah yake mata wahayi cewa fa in tana da kyau fa ta ƙara da wanka. Ya Maryamu kunti li rabbiki, ki kasance mai tsananin tawadu da kushu'i wurin aiwatar da ayyukan ibada domin girmama ubangijinki. Wasjudi, kike yin yawaita yin sujada. Warka'i ma'ar raki, ki yawaita yawan ruku'u tare da ƴan uwanki masallata a masallacin Al-Aqsa. Wanda yake nuna mana kamar yadda muka faɗa tun da farko halaccin zuwan mata masallaci, wanda idan matar ka ta nemi izini za ta je masallaci to ka batta. Idan matar ɗayan ku ta nemi izinin zuwa masallaci da Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya ce ka kyale ta ta ci. Wata rana Abdullah bin Umar bin al-Khattab a matsayinsa na almajirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da almajiransa tabi'ai, sai yake gaya musu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tamna'u ima'allahi masajidallah, kada ku hana bayin Allah mata zuwa halartar masallatayyan Allah domin gabatar da ayyukan ibada. Sai wani a cikin almajiran nasa ana kiransa Bilal bin Abdullah, mai sunan Bilal bin Abi Rabah al-Adanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, a matsayinsa ne mai sunan Bilal, mai sunan babban mutum irin wannan. Sai ya daga kai ya ce wa Abdullah dan Umar, ya ce wallahi lanamna'uhunna, na rantse da Allah sai mun hana su din. Abdullah dan Umar ya dube shi da kyau ya ce masa, kai ashe ina kallon ka kamar mai hankali, ina ganin ka kamar waye, ashe ba gidaje ne? Aqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ta yaya ne ni nake gaya maka cewa annabi, kuma ka san dai ni nayi zamani da ban san Allah, ni masoyin annabi ne sallallahu alaihi wasallam, na dauki karatu kai tsaye daga annabi sai. Sannan ina ce maka annabi ya hana, kai kuma kana ce ma'ana annabi ya ce a bari, kai kuma kana ce wallahi sai kun hana. Ce wallahi la ukallimuka abadan, daga yau ba zan kare maka magana ba har abada. Aka ce Abdullahi dan Umar bai kare masa magana ba har ya bar duniya, saboda su girman annabi ya wuce girman koma wane. matsayin annabi ba a kamanta shi da matsayin annabi bayi da nabiyu a wurin matsayi ko daraja a cikin zukatansu cewa bayan annabi a wani ne zai kaza ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine kan gaba dan haka annabi ne ya umarni a bar mata suke zuwa masallataiya in sun nemi izini ka bar su suje kuma idan ana gudun fitina to ni ba ku laifi a hana su zuwa masallataiya din fitinan shine kaman a ce suna fesa turare irin mai tada hankali akwai turaren da idan mace ta saka ko wucewa ta yi duk mutanen da suke gurin sai sun ji kamshi wanda manzon Allah ya ce ayyima mar'atan asabat tibat duk mace da ta shafa turare kuma ta fita mutane suka ji kamshin turaren ya burge su fa inna hazaniyatan to ana rubuta mata cewa ta yi zina to wanda wannan da malamai suke sharha hadisin suka ce ai asali turare yana daga cikin enhancers turare yana daga cikin me za ki rasu yawa yana daga cikin abin da yake jawo a yayin da turancin ne wani Hausa nake so ta zo yana daga cikin abu kaman magnet kaman kuran karfe yana daga cikin abu da yake jawo sha'awan mutum zuwa ga wanda ya shafa turare matukan ana so a fahimci haka na saurari wani lecture na Malam Muhammad Aminu Ibrahim Taurawa yace wata rana ne wani mutum saka ya fada da matansa sai mata fushi yayi mata fushi shikenan ya dawo daga kasuwansa tana kunci akan gado shi kuma kullun a gasa yake kwana sun yi kwana biyu haka to ranan ya dawo a kasuwa tana kwana sama shi yana kwana a gasa kafin ya dawo ta yi wanka ta yi kulliya ce ta fishe ɗakin ta da turare kuma ta fishe jikin ta da turare kana shigowa ɗakin bus 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 kanshi hau kan garanta ta kwanta yana shigowa yazo ya kwanta a ƙasa can ta yi juyi sai ta ji shi a jikin ta yace masa yayi da sai yace murgino wani kuma yadda muka yi dariya na aka yi ta dariya bayan an yi dariya shi kansa daurawan dariya ne ta yi bayan ya gama sai yace yace yanzu kun tambaye ku kun taba jin mutun ya murgino daga ƙasa ya hau sama daga ce to ku mata yace ku kiyaye idan da miji ya haka yana da bin ya huce kenan sai ya ci gaba da mu'amala na auratayya to idan har ya tabbata kamar yadda wannan misali aka kawo na turare yana jin ra'ayin mutun zuwa ga wanda ya shafa turare to lalle idan mace tana shafa turare mijinta dole ne hana ta zuwa masallaci domin ba ado taje yi ba ta tafi masallaci ne domin gabatar da wato ayyuka na ibada kuma babu wani matsala a ciki dan manzon Allah ya kanje masallaci matansa ma suna zuwa har itikafi mata suna yi a masallaci a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma shi Annabi in yana itikafi matansa su je masa ziyara har cikin masallaci babu wani laifi a ciki shi yasa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikafi a masallacin Madina sai daya daga cikin matansa da ake kira ta Safiya binti Huyay hadisi ne muttafaqun alayhi ta kawo masa ziyara masallaci ta zo ta tarar da manzon Allah suka zauna fajalasat indahu ta zauna suka yi hiran su da miji da mata in an ce hira ba a nufin hira irin na shiriri ta wanda muke tunani zantuttukan su na gida ya wuni tunda shi yanzu yana masallaci baya menene matsalolin gida menene laluran kaza menene damuwan kaza me kuke bukata da sauran irin wannan abin da yanzu zaka iya tunanowa matar gida za ta iya kaiwa mai gida saboda baya nan ta kai masa ziyara gunda yake ya killace kansa domin ayyukan ibada bayan sun gama wannan tattaunawa doguwa sai ta taso ya taso ya kallibu ha domin ya rakata a hanyar su ta komawa sai ga wasu mutane guda biyu mutanen Madina suna tafiya suna tadi sai suka ga alamun mutum suna daga sai suka ga annabi ne sai dai ya ce rasulullahi rasulullahi hai manzon Allah ne wata rada wata mata sai suka saka suka sukuyar da kan suka ci gaba da sauri annabi ya ce a la risulukuma gudakata su tsaya daga nan suka tsaya yace musu naji kun yi wata magana cewa wannan manzon Allah ne dan haka mai sauri mu wannan gurin ce to kada ku je ku ce kun ga manzon Allah da wata mata hazihi Safiya a matan nawa ba sai faɗi sunan ta yace wannan Safiya ce binti Huyay zaujaci matata ce sai gaba ɗaya suka hada baki cikin murya guda da hawan muryar da saukanta duk dai suka ce subhanallahi gaba da yansu sarki ya tabbata ma Allah ai manzon Allah in za mu yi mu wani zaton zai kira mace har masallaci kai ba za mu yi maka wannan mummunan zaton ba manzon Allah ya ce a kudakata shedan da kuke kallo inna shedana yajri min bin adama majarar dam a wata ruwa inna shedana yajri min al insan majarar dam shedan yana shiga cikin jinin dan adam ya gudana ko ina yadda jini yake zuwa babu yadda jini baya zuwa a jikin dan adam ta kayin ka ne ta cikin ido ne ta ko ina to saboda haka nayi muku haka ne saboda kar shedan ya je dar sa muku wani abu a ran ku daga nan kuma labari ya fara fantsamuwa na neman batanci da cin mutunci wannan addini namu mai daraja yace to ku tafi a ku dan haka dai halal ne mata su je masallaci su yi ibada har itikafi din ballantana ma salloli yawanci zamu ga ana barin mata ne su je masallaci kawai a salloli na tarawih na a sallolin tarawih amma hatta sallolin azhar da asar magriba isha asuba idan mata tana so za ta iya zuwa idan har masallacin ba irin wannan masallacin namu bane wanda mu ma kanmu ya mana kada mu kanmu wannan masallacin ya mana kada zaka ga an zo ana sahu a haraba har kasa musamman da magriba ko da asuba an fita ra mutane to gurin da ya zamo ana mu kanmu din ya mana kada to mata su yi sallar su a gidan shefi musu zaka ga ruwayoyin hadisi da suka zo mace ta yi sallah a kuryan dakin ta ma'ana ta samu lungu a dakin ta yi sallah yafi akan ta yi sallah a tsakar daki sai sallah tsakar dakin kuma ya fita a barandan dakin sai sallah a barandan dakin ya fita shiga tsakar gidan ta yi sai sallah tsakar gidan kuma ya fita zo kofar gida ta nayi to kage dai ana nuna abin da yake aulawiyat mafi falala shine ta yi sallah a cikin can idan ana gudun fitina shi yasa ummu na Aisha ummul mu'minin take cewa da manzon Allah yana raye bayan wafatin annabi kenan yazo yaga abinda mata ma ahadasat abinda mata suka kirkiro a yanzu na halartar masallata yace tana ganin da annabi ma ya hana amma tun da dai annabi bai hana ba ko ba bahid da za'a kai ka hana domin tsarin musulunci shine duk wani abin da za'a ce aiki ne na ibada za'a yi umarni da ayi ko aiki ne na ibada za'a datse a ce kar ayi to lalle ku muna buƙatar umarni daga alqur'ani ko kuma umarni daga wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wace dan babu wannan umarni to babu wani mahluki da yake ce ya hana babu shi wannan ita ce magana ta gaskiya illa iyaka in har za a hana sai ya zamo za a hana ne saboda tunanin wannan abin da na fada yanzu ana gudun fitina to kaga in gudun fitina ne kuma yanzu ba an hana bane saboda ba a so ai an hana ne saboda a toshe kafan barna saddun ne lizari'a a toshe kafan yin barna to wannan ya halatta sai a hana su zuwa din nan gudun kar su haifar da fitintunu kamar yadda wani gari mata suna zuwa sallar tahajjud sai aka gano cewa mai hukuncin tahajjud din wasu suna aikata masha in sun fita da daddare gashi dai Ramadan ne amma a daren Ramadan ne an fita da sunan tahajjud sai a wuce dakin samari aje ayi fasadi sai an kirda di lokacin dawowar yin tahajjud kuma sai a shigo a biyo wannan ya saka sai aka hada da su hukumar masallaci da kuma hukumar yan sanda da hisba na garin sai ya zamo da yan sintiri vigilante duk wanda aka ganta da daddare daidai lokaci kaza to za a kama ta ina ga kaman garin da ma an taba yi wannan abu an taba yi tabbas zan iya tunawa a kaban yeko ma aka yi duk
aka shekara biyu ma
yau sai ya zama an to in irin wannan ne wanda barna ake gudu to babu laifi yawa kuma misali ka dauki kawai masallacin kofar fada da mai girma waziri ya kokari ya fitar da space din da za mata za su shiga ba tare da ma wani ya san suna gudun ba in killace an saka wani tinted glass suna ta ciki to irin wannan zaka samu a manyan birane ana yin irin wannan abu zaka ga an jawo yanzu kamar wannan din za a iya sai ya zama benin sama na mata ne duk maza mai sallar ba a kasa da sauransu sai a samu gefe inda za su hawo staircase din ta yadda ba za su hadu da maza ba ta can za su hawo su je su shiga masallacin su kuma ayi sallah normal babu matsala to irin wannan babu wani laifi idan har an samu dama aiwatar da haka dan haka nana Maryamu Allah madaukakin sarki ya tura mala'ika ya gaya mata cewa ta je ta yi sallah tare da masallata a masallacin Al-Aqsa kuma wanda wannan babu tantama a kai me yasa aka ce inna Allaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin Allah ya zabe ta ya tsarkake ta kuma ya fifita ta akan sauran matan duniya. Alamin ana nufin duniya gaba ɗaya, to wani alamin ake nufi? Har wannan duniyar tamu? A'a, duniyar ana nufin duniyar da alami zamani, ha wannan shine fassarar da malamai suke. Saboda a mata kaf da duniya babu yana nan kanta. Wannan ko akwai dalili daga bakin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam. Ita ce ake kira sayyidatu nisa'il alami, da duniyar farko, da duniyar da muke ciki a yanzu kafin duniyar da shi, da wanda suka shude, da wanda suka yi zamani da ita, da wanda muke rayuwa a yanzu, babu yana na Khadija. Ya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saboda kai tana da Maryamu matsayin wannan fifiko da take da shi, alami zamani hali, wato mutanen matan zamaninta. Wallahu ta'ala a'ala wa a'lam. Kuma nan zamu jabirkin karatun idan Allah bai kowa mai komai ya yarda, gobe zamu tashi akan aya da take biye, wanda take nuni akan wannan yana daga cikin ilimi ko bayani na abubuwan da suke na gaibi, wanda lokacin da ake annabi baya, amma yanzu ga insha Allah ya sanar da shi. Har mu ma da muka zo muke karanta wahayin da aka yi masa goma mun sai muna addu'a, abinda muka faɗa ya zama daidai. Allah ya sa duka mu mita rai a cikin lada, abinda muka kuskure ko muna roƙon Allah gafara, da addu'an ya cire fahimtar kurakuran da cikin zakatun. Akwai tambaya ko ƙarin bayani? Cewa yanzu tauraro da ake lissafi, wannan masallaci da muke ciki ya kai girman tauraro, ko tauraro ya kai girman masallacin nan, tauraro ya fi girman wannan masallacin? Tauraro guda daya, ba ma masallacin nan ba, tauraro guda daya ya fi girman rana. Tauraro daya ya fi rana girma. Me yasa muke kallon rana babba? Saboda ita tana kusa da mu, tana kusa da mu. Su kuma taurari sun fita nisa daga duniyar da muke ciki. Sun wuce ga jimare. Mai a can ƙololuwan sama suke. Yawwa, shi ko ga jimare haka ne. A kusa da mu yake shi kuma. Ga jimare yana ƙasa da rana ne har yanzu. Yana ƙasa da rana, rana tana sama da shi. Shi yasa in ya fito sai ya zama ya tare rana. A lokuta da dama. Don haka dai ita rana tsakaninmu da ita bisa kiyasi ba an je an jona measuring tape a jikinta bane, aka jawo ta badoran duniya aka gano ga adadin girman gurin da ko tazara da rana take da shi daga duniyan as. A kirdado aka yi sun ce 96 million miles, miliyan 96 tazaran tafiya daga cikin rana zuwa nan. Daga saman da za a jona ma'auni da yake gwada mafatul ard, ma'ana tazaran tafiyan ban kasa, to miliyan 96 ne tsakaninmu da ita. Ita rana inda za ta fado, duniya za ta rufe duniya ne, duniya ba za ta dauke ta ba, saboda ta fi duniya da muke cikin girma. Amma me yasa muke ganin ta karama har yanzu? Saboda misali shine ka tambaye masu hawa jirgin sama za su gaya maka, jirgi za zo a jera mutane guda 500 ya dure su ya kuma tashi, ya mafi ya tashi sama tun muna kallon sa sai ya koma kaman yar tsaiwala. Kuma shikenan ya tashi sama nan, ya tashi, ya tashi, ya tafi, shikenan tafiyar mita 300
sai adora bai ko abu da rabi ya tambaya da fara tambaya
zuwa yana cikin kai Allah. To kaga wannan yana daga cikin manyan a
inda kai ana abu da rabi ba ka
ko tunda babu abin da zai rike shi, wato kaman dai abin da masu mota suke fara idan an zo ana loda kaya a saman mota, sai su ce wa fasinja ta ku kawo kudin kaya, saboda me yasa? Saboda kayan yana rike tafiyan mota,
yana sa mota ta sha mai idan kaya masa nauyi ba zai gudun da ya kamata ba to alhamdulillah muna addu'a Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka a rayuwa ya gafarta mana kurakuranmu